Kunti Kulu Kulu Wanku Kulu Kulu. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ko da yake kididdigar da hukumar kwadago ta fitar na baya-bayan nan a jiya Juma'a na nuna an samu ƙarin sabbin ayyuka 1,559 a cikin watan Mayu, adadin da ya kasa da sama da 100,000 akan kiyasin da masana tattalin arziki suka yi. Amma nan da nan shugaba Joe Biden ya nuna wannan nasara ce. Muna tafiya mai kyau, tsare-tsarenmu na aiki, kana ba za mu ja da baya ba, in ji Biden, yana faɗa a wani jawabi da ya yi a jiya Juma'a da safe. Yana mai cewa mun samu ci gaba musamman sama da wata guda da ya gabata, lokacin da aka samu ƙarancin ayyuka fiye da abin da aka yi hasashe. Da yake jawabi a Rehoboth Beach a Delaware, Biden ya yaba wa Amurkawa da kuma shirin farfaɗo da tattalin arziki da gwamnatinsa ta ƙirƙiro game da wannan nasarar da aka samu. Babu wani tattalin arziki a duniya da ke bunƙasa cikin gaggawa irin namu, in ji Biden. Ya ce babu wani tattalin arziki a duniya da ke ƙirƙiran aiki irin namu, kana ba haka kawai ne aka cimma wannan nasarorin ba. Haka zalika ba daɗin kai ba ne muka fi kowa, illa haɗin kan da Amurkawa suka bayar wurin yaƙi da cutar COVID-19 da kuma wurin rufe huska da karɓar allurar rigakafi. A jiya Juma'a, daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta CDC, Rochelle Walensky, ta kira ga iyaye da su yi wa 'ya'yansu balagaggu rigakafin COVID-19, yayin da hukumar ta fitar da wani nazari da ke nuni da cutar na bazuwa tsakanin matasa da aka kwantar da su a asibitoci. Binciken na CDC ya nuna cewa an kwantar da matasa masu shekaru 12 zuwa 17 a asibiti da cutar COVID-19 a Amurka daga watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara. Kashi ɗaya cikin uku na waɗannan matasa na kwance ne a sashen kulawan gaggawa, kana wasu a cikinsu an ɗora musu na'urar numfashi, sai dai babu wanda ya mutu a cikin wannan yanayi. A wata sanarwa a jiya Juma'a, Walensky ta ce ta yi baƙin ciki da wannan adadin, wanda ke nuna ƙwayar cutar ka iya yin illa har ma a cikin matasa. Ta ce za a iya daƙile wannan lamarin cikin sauƙi, kana rahoton ya bada ƙwarin gwiwa ga matasa da ma balagaggun su yi allurar rigakafi. Daraktar ta CDC ta gargaɗi ba iyaye kaɗai ba, har ma da 'yan uwa da abokan arziki da su ƙari da ita su yi wa matasan magana akan muhimmanci yaƙi da cutar, kana su ƙarfafa gwiwarsu su yi rigakafin. Jiya Juma'a, kungiyar tarayyar Turai ta sanar da haramta wa jiragen sama daga Belarus ratsawa sararin samaniyar tarayyar Turan, kana ta haramta musu sauka filayen jirage a ƙasashe mambobinta. A wata sanarwa, jami'an kungiyar tarayyar Turan sun ce dukkan ƙasashe mambobin kungiyar za su hana wa kowane jirgi daga ƙasar Belarus izini sauka da kuma tashi a sararin saman yankunansu, ciki har da jiragen dakon kaya na kasuwanci. Haramcin zai fara aiki ne cikin daren jiya Juma'a a agogon tsakiyar Turai. Wannan matakin martani ne kan abin da ya faru a ranar 23 ga watan Mayu, inda ƙasar Belarus ta yi amfani da jirgin yaƙi ta tilastawa wani jirgin fasinjan Ireland na Ryanair sauka a cikin ƙasar, wanda yake kan hanyarsa zuwa Lithuania. Jami'an Belarus sun sauke wani ɗan jarida mai adawa, Roman Pratasevich, a cikin jirgin, kana suka ci gaba da tsare shi tun lokacin. Hukumar kula da harkokin sufurin jiragen sama na yankin, Aero Control, ta ce jiragen saman fararen hula 400 ne suke jigila zuwa Belarus. Jiragen nahiyar Turai da dama, ciki har da Lufthansa da SAS da kuma Air France, sun riga sun sanar cewa za su dakatar da tashi zuwa kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Bankin Duniya ya faɗa cewa ya dakatar da biyan kudaden ayyuka a ƙasar Bali na ɗan lokaci bayan juyin mulkin sojoji, yayin da mutumin da ake sa ran zai zama firaminista yake kashedi cewa azawa ƙasar takunkumi zai ƙara dagula al'amura. Matakin bankin duniya ya kara matsin lamba akan shugabannin sojan Mali biyo bayan sanarwar babban mai taimaka mata akan tsaro wato Faransa da ta bayar a ranar Alhamis cewa ta dakatar da aikin haɗin gwiwa da take yi da sojojin Mali domin matsin lamba kasar ta koma kan turbar mulkin farar hula. Juyin mulkin sojojin da ya hambarar da shugaban wucin gadi na wancan mako shine na biyu a cikin watanni tara da ya janyo tofin Allah wadai daga kasashen duniya, kana ana jin tsoron rikicin siyasar zai raunana yaki da ayyukan 'yan ta'adda a yankin masu ikirarin musulunci. A ƙarshe, Facebook ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai dakatar da shafin Donald Trump tsawon akalla shekaru biyu domin ci gaba da takunkumin da aka ɗora wa tsohon shugaban ƙasar Amurka bayan da aka gano shi ne ya iza hargitsin nan na ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokoki. A ƙarshen wannan lokacin za mu duba abin da masana za su faɗa a kan ko fargabar kare lafiyar jama'a ta kawo, in ji mataimakin shugaban Facebook Nick Clegg.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu maida hankali akan hatsarin jirgin saman sojin saman Najeriya da ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan hafsoshin mayakan ƙasa Lieutenant General Ibrahim Attahiru da wasu hafsoshi guda goma. Toma dalla. Yadda aka yi jana'izar babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya kenan, Lieutenant General Ibrahim Attahiru a makabartar sojojin Najeriya da kenan birnin Abuja, kafin dai a yi jana'izar tasa sai da hafsoshi da kuma mukarraban gwamnatin Najeriya suka yi jawabi daban-daban, amma dukkaninsu sun yi jawabin cikin hawaye. Alal misali, babban hafsa mai kula da harkokin tsare-tsaren hedikwatar sojan Najeriya, General Ben Ahonatu, da ƙyar ya kammala jawabin sa cikin kuka.
Lieutenant General Attahiru, adios, may your gentle soul rest in peace. Amen.
Kazalika, shi ma babban daraktan harkokin addinin Islama na rundunar sojan Najeriya ya yi jawabin nasu ne cikin hawaye sharaf.
Allahumma ibifi, Allahumma ta'ala, wa a ɗaiɗin ba a fahimta, wa a kai daidai da lahuwa sani da halafi, wa ka sai da wani ilma ya yi wa sadi da wani fara, wa ta yi kiran ne na dini ko ya haɗa kamar yadda ka sabu a biyar da ya gada. A ta yi kunu ne ba dole da gudu da bai yi. وإن بكيان الأساد عالمي وإلى أعلى جناد فسادك
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
كذلك شيما ملسس أران نيجيريا جنرال بشير مقشي يأتى إندا ترد ترددي لكم جوياي دكار يسامو يكمل جواب الناس.
Lieutenant General Ibrahim Attahiru was an icon of professionalism, bravery and discipline.
General Attahiru dai ya dauko hanyar murkushe 'yan ta'addan Boko Haram tare kuma da ƙara inganta walwalar sojoji, domin ko a ranar sallah da ta gabata ya je shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda ya ziyarci dakarun a filin daga, kuma da kansa yake sanya musu abincin sallah tare da kaddamar da wasu gine-gine da aka yi wa mayakan, kama abin da margayen ke cewa a wancan lokaci.
Makasudin wannan kaddaba da wannan gine-gine shine a taimaka sojoji an zai hito daga daji samu su huta. Akwai abin da ake cewa rest and recreation, zo su ma su huta daga nan su ƙara komawa bakin daga a ci gaba da aikin da ake yi. Dan kuma an yi wannan dan za a ƙara fadadawa nan gaba ma za mu samu yawancin wayannan duk gina musu duk burgesin da ka sani anan.
Rasuwar General Attahiru dai ya sake tada muhawara sabo fil akan wannan hadirin jiragen saman sojin saman Najeriya da wannan shine karo na uku a cikin watanni uku a yayin tsakanin nan. To ko me masana ke cewa akan haka? Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya, ajinsa daya da General Attahiru a makarantar horar da sojan Najeriya ta NDA da ke Kaduna, kuma ƙwararre ne akan sha'anin jiragen saman sojan Najeriya.
Na farko dai abin da za a ce, wannan hatsaruri da aka dinga samu na jiragen jirgin saman soja, dole ko kai wane ne ya tayar maka da hankali, saboda shi jirgi, especially jirgi na zamani yanzu, wato an kai lokacin wanda yake jirgi shi kanshi baya da hatsari. Idan kaga jirgi yana samun hatsari, to wasu abubuwa ne wanda yake kamata a yi ba a yi ba. Lokacin da Bature ya fara tuko jirgi, a lokacin an yi su mai hatsari, abu kadan ma zai rikito da jirgi, amma da kimiyya da fasaha ta kai yanzu kana ci, ana iya cewa a cikin duka hanyoyin da dan adam zai amfani da shi ya tafiya daga nan zuwa nan, ba wanda yafi inganci, yafi rashin hatsari kamar jirgi. Ina gani zan iya cewa hatta kiki wannan tafi jirgi hatsari. To shi yasa nace, amma inda aka kai dinnan, idan akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ko wurin matukin ko kuma gyara da aka ce a yi, ko kuma wasu dabaru wanda yake shekara da shekaru an koyi su cewa za su iya rage hatsari idan ba abin to nan ake samun matsala.
Shin menene rundunar sojan Najeriya ke yi daidai ko ba daidai ba da har ake samun irin wannan akasi har ila yau ga Group Captain Sadiq Garba?
Ba kawai akan wannan hatsarin jirgi ba, in aka duba tarihi abubuwa hudu ne ko biyar za su sa jirgi ya samu hatsari. Na farko, shi dan adam wanda ke tuka jirgin, me yayi kwarewan shi, me yayi iyawan shi? Wannan kaga ko mota ce ta tafiya da kasa ko akan keke ne, wanda bai iya hawan keke ba zai accident, wanda kuma ya dade yana hawan keke ya san yadda zai bude nan ya fada nan keke kai shi inda zai, to kaga na dan adam ke. Abu na biyu shine shi kanshi karfen mashin din shi jirgin, ana duba gyaran shi, ayi canjin wasu abubuwa da ya kamata ayi, saboda jirgi yawancin jirgi ko ma na soja ko ba na soja ba yana da wani lokaci, kowane jirgi yana da wasu awowi wanda yake idan kayi amfani da shi na wannan awa din kai ko aje shi kai ba kamata tuka shi ba, akwai wasu abubuwa na jirgi wanda su waɗanda suka yi jirgi za su ce maka bayan lokaci kaza, ko kuma bayan an yi amfani da jirgin nan na awowi kaza a canza wannan abun ko a cire wannan abun ko kuma a dawo mana da shi masana'antar inda aka kira jirgin, duka akwai irin wannan gyara. To abu na biyu kenan, idan ba a yin wannan za a iya samun hatsari. Abu na uku wanda zai iya faruwa a samu hatsari, to shine wannan za a iya cewa shine abu kamar na yanayi, akwai iska, akwai ruwa, akwai wani tsawa, ko kuma akwai wasu hatta tsuntsaye da suke tafiya haka a cikin abun nan, akwai lokacin da tsuntsu zai yi buji glashin jirgi ko kuma ya shiga cikin wannan kwarkwadon da take injin jirgi din ta sama jirgin matsala. To kaga wannan ba abin da shi matukin jirgin ba za ka bashi wannan ba, ko da yake kuma ko anan din ma matukin jirgi da masu sauran da suke taimaka matukin jirgi suna da abin da za su yi, saboda me kaga kuma kimiyya ta sa yanzu akwai masanan wanda za su iya duba su ce maka a Kaduna ko a Abuja ran talata rana kaza ga wata da yamma wurin karfe kaza haka za a samu wani babban iska ko kuma za a samu wani babban ruwa wanda yake zai zama hatsari. To kaga wannan din shi wanda zai dauki jirgin ya kamata ya nemi wannan bayanan, menene zai zama yanayi a wani lokacin da zai, to kaga zaka iya to, amma kuma duk da hakan akwai lokacin da zaka tashi yanayi ba hadari ba ruwa kwaram sai zo, saboda kuma da muke nan kasa za ga wani lokaci ba hadari ruwa zai zo. To amma abin da nake nufi akwai abin da kimiyya ko fasaha zai rage akai. To kaga a cikin waɗannan abubuwan idan aka je aka bincika za a ga cewa ko dai rashin iyawan ɗan adam ko kuma rashin gyaran jirgin ko kuma yanayi a ciki yana yi wa a cikin ukun nan dole za a samu, kuma wani lokaci zai zama duka guda ukun ne suka haɗu suka kawo wannan hatsarin. So wannan ba za mu yi katsalandan akan wanda suke bincike ba, bincikensu ne zai kawo.
Captain Bala Jibrin, ƙwararren matuƙin jirgin sama ne a Najeriya wanda ya shafe sama da shekaru 40 yana abu ɗaya, ta ce yawan jiragen hadirin saman sojojin saman nan fa abin dubawa ne.
Jiragen sojoji suna hatsari an yi kamar guda uku a cikin lokaci kankani. To na farko dai shi hatsarin jirage na soja bincikensu a sirrance suke duk abun saboda akwai abin da ya shafi security. To amma a matsayinmu na masana kuma ƴan ƙasa, mutum yana shekara da 60 da ya wuce a ce yana jin tsoron wani abu, to za mu faɗi gaskiya abun dubawa ne. Dan amuna mu na farar hula na civil aviation, idan ƙasa aka samu accident ɗaya biyu uku, to abun dubawa ne sai a shiga wannan CAA, sunan ma'aikatar da take kula da wannan abubuwan ana kiranta CAA a Najeriya, ana ce mata NCAA, wato Nigeria Civil Aviation Authority. Za a je a bincike wani laifi CAA take da ba ta kula da abubuwa, to sojoji masu duba kansu da kansu, abu ne wanda mutane suna mutuwa, manyan sojoji suna mutuwa, matasan sojoji suna mutuwa, kuma soja soja ne a yanzu muna bukatan kowane soja ya abin da ya kamata ya saboda halin da kasa take ciki. Dan haka lalle hukumar Air Force na Najeriya su tsaya tsayin daka su duba yadda ake training din the pilots din su. Training a aviation yana da muhimmanci sosai, ko na soja ne ko na farin hula, su tsaya akan training din su. Maintenance din jirgi ba a katin corners, wato a yankin ba a maleji a maintenance din jirgin sama.
To yanzu ko me ya kamata rundunar sojan sama ta yi a halin da ake ciki? Har ila yau ga group captain Sadiq Garba Shehu.
Rundunar sojan sama shine su yi la'akari kuma su ansa kowane aiki akwai ran da ake cin sa'a, akwai ran da ba a cin sa'a. Abu ne mai bakin ciki wanda yake su dai sojan sama na Najeriya a ƴan kwanakin nan ba su samu sa'a ba. To shi abu idan ya taso, idan kana neman magani shi, magana na farko shine kai kanka ka yadda mu kanka cewa kai ina da matsala. Idan baka yadda kana da matsala ba, to samun mafita yana da wuya. So surun dina ya kamata san cewa ai matsala.
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Wa gaida Malam Hassan.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba, saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ta
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Idan masu sauraro za su iya tunawa, a kwanakin baya muka zo muku da labarin garin Oyoko Efijiasi a jihar Ashanti daga kasar Ghana a cikin shirinmu na Dadan Gari, shirin da muryar Amurka ke dauko labarin yadda aka kafa zangonne. To sai dai bayan gabatar da labarin garin Oyoko Efijiasi a cikin shirin Dadan Gari, labarin ya yi tasiri matuka har ya kai ga nasarar samun bahaya a garin, wanda babban kalubale ne ga mutanen garin Oyoko. A halin da ake ciki yanzu, ana gyara kuma titunan garin. Akan haka, Alhaji Isa Muhammad Wafa ya mika godiya ga tashar muryar Amurka da gabatar da labarin zangon Oyoko Efijiasi da ke jihar Ashanti a nan kasar Ghana.
Bayan godiya ga Allah da salati zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni sunana Alhaji Isa Malam Wafa daga garin Oyoko, dan Alhaji Abdullahi Baici, dan Jibrin Gimba, dan Ali sarauta dai farko kakan namu ne. Bayan sun zo Hausawa a cikin zangon Fijiasi suka sauka, suka ci raurin dato 1907, suka zo wurin annan kasa, suka zauna a wurin su 1907. Bayan wurin 1910 annan kasa suka ce waɗanga Hausawa 101 mutanen kirki ne zaman da suka yi, da shi bari su zo su ba su wuri su zauna. Suka yanka wannan kasan, suka ba su Hausawa zalla ne ba san barge ciki 101. Suka zauna ramanin gwamna fila 1910, anka samu su bandin kanku ke tare nan ku zauna nan ku kiya da zangonku. Abin da muka san su dai aiki biyu ne, yawan karatun Qur'ani da kuma sana'ar su ne goro su sai su tare da shi. Bayan haka shi kakan namu wanda ake ce mai Jibrin Hausawa suka nada shi sarauta. Ai dade yana mulki da ya kusa shekara 60 lokacin ba haife mu ba, yana mulki zanje ta tu kuma Allah ya masa rasuwa. Anka dubiya kuma shi ko mahaifin mu wanda ake ce mai Abdullahi, lakabinsa ne Baici, Malam Baici, kowa ya san sa Malam bambaici shi kuma ya ce da mulkin sa har ya kai 2020 ga fin September Allah ya masa rasuwa to an ka dace gidan kuma aka ce ni kuma Alhaji Isa Malam Wafa ni ba an ka dubi ani biskan mazaunin sa ai sawon lokaci dai wani taimako bai fitowa wani wurin yazo su yayin namu da yake ta fama da garin nasu shi ma yafin mu hasatan masallacin juma'an garin shi ya fama ya kai ne kai makarantar garin tun da suka zauna iyayen sa ke yi yazo ya kai kansa shi noki yake ta fama bayan wannan zuwan da ka zo kai da dan uwana kuka tattauna kuka yi magana kan abin da ake bukata na taimako na ci gaba na ce maka yi an samu ci gaba dalili bayan wannan maganar akwai wani disin da yazo akan mulkin tawagar MPP ana ce mai Honorable Ajikun a zamanin sa dai mun ga azamu na public toilet ai shekaru da yawa cikin garin ga sai da shiga daji sai dai yanzu kuma da zamani kowa ke yin nasi a cikin gidansa amma yanzu wanda yake na gari ne na community dai insha Allah wai mutum in yayi abu kaya ba wannan disin nan ya taimaka an gina muna toilet kuma talatin kuma hal an kafa an rufe ana cikin aiki kuma ina da imani ma za a karkare bayan kun zo kun magana da shi kane nan kuka je kuka yada da radio to bayan shi muka ga wannan ci gaba a halin yanzu haka ma da yake magana kuka duba kan city mu akan da mulkin MPP ana gyara muna hanya an bude hanya ta yi kyau hanya ta yi girma duk wannan bai da godiyar abinda an kai mai to bai gode ma Allah mun gode ma Voice of America sai kokari wannan lokacin sa'annan kuma so yada kuma a sake ci gaba don muna da makaranta muna neman taimako yanda zai ci gaba muna neman taimako hospital muna neman taimako school ba a cikin gari makarantar da shi mahaifin na wanda ake ce mai Sarki Abdullahi Baishi ya kokari ya karbi filin makaranta ya ajiye ya gina wadansu classroom ya yi kokari kuma dai an je buga blocks an ajiye an rufe dai wannan classroom biyu ana dai dabara a ciki ana neman taimako ne za a gina sa don takaddan makarantar na gidan bisa ne radio na taimako yana kawo alheri cikin gari yana bar kuma a ci gaba dan dai da an kai farko Voice of America bayan sa ne tukun muka gan internet kuma ana muna hanya akan gwamnati mun san bayan wangaba to ayyada alheri
ni mutu Abdullahi Yamboni Alfa Radio kuma si Ghana
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba kome bane abi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima
ya illa tura yayan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'anne yayan talaka da suke ko uwansu wata ran sai sun zo sun sa su woho
menene woho
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya ku kasance da Muryar Amurka
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.